والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدى ساك سادوا وانا مسلا شيء البركة مسلا شيء قال لقى كينا شكين قلم بوشي أجار بوشي وانا يمشي نرانا اللي تنن يومنا شدة قوات رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دلي هدو دا 40 بكوي wanda kuma yazo daidai da 23 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2026. Kamar yadda aka sani, muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda muna cikin tafsirin aya ta 11 a wannan sura. Kafin mu shiga karatu, wani dan uwa ya rubuto tambaya da za mu ansa masa insha Allah. Wanda yake cewa da fatan kana lafiya cikin koshin lafiya, amin. Yace naje a tafsirin rana ta uku ka ambaci sunan matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura a ghazwatu banil mustariq da suna Safiya. Ina da yakinin wannan saba subucewar harshe ne, sunanta Juwairiya. Ina godiya da wannan fadakarwa. Babu shakka Juwairiya, na faɗi Safiya, Juwairiya nake so in ce, Juwairiyatu bintul Harith. Safiya ita wannan bintu Huyay ibn Akhtab, ita daban, ita babanta bai Yahude ne, ita a yakin Khaybar ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya same ta. Amma ita wannan Juwairiya bintul Harith ta Balarabiya ce, ita din nake nufi na ce Safiya. Allah ya saka maka da alkhairi. Sannan kuma yake ya ci gaba da cewa, na taɓa sauraron sharhin da Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini ya yi wa hadisin nan na ifk, bayan ya ambaci dalilin da muka ambata na dalilin da ya sa Safwan yake biyo bayan runduna a baya. Sai Sheikh ya ƙara da cewa zai iya yi wa ya zama dalilin kuma shi ne dalilin kuwa shi ne Safwan ibn al-Mu'attal ya makara ne bai tashi daga barci ba da wuri, saboda dan an san shi da nauyin barci, kamar yadda yazo a cikin hadisi, fa inna ahlu baitin qad urifa lana dhalika la nakadu nastayqizu hatta tatla' ash-shams, wanda Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito. Babu shakka Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullahu ta'ala yana ambatar wannan cewa watakila ya zama shine dalilin da yasa ya biyo bayan wannan runduna bai kasance tare da su ba. To amma dai abinda aka sani, shi a bisa ɗabi'arsa yana yin wannan, wato yakan jinkirta biyo bayan runduna, yakan jinkirta tafiya tare da runduna ya tsaya a bayansu, saboda kamar yadda muka ambata, idan wani ya yarda wani abu ya ɗauko masa, ko ya manta wani abu a inda suka yi sansani, ya ɗauka ya kai masa. Wannan shi ne abinda aka sani yana yi, kuma wannan yana daga cikin ayyukan da yake ba da gudunmawa da su wajen tafiyar da sha'anin musulmi. Wannan kuma hadisin da aka kawo na baccin da suke yi saboda nauyin bacci wani lokaci har rana tana fitowa, shi wancan hadisi inda za mu kula cewa hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala anha take ba da labarin, ta ce ya taho a ƙarshen dare, kaga babu maganar cewa ya kwanta bacci ya makara, daga cikin daren ya taho, sai dai bai taho a farkon dare ba, sai ya bari sai ƙarshen dare. Kuma wanda yake cikin irin wannan yanayi zai wahala ya kwanta ya kama bacci tare da ya san cewa su suna da nauyin bacci wanda ya fita yaki kuma ake kan hanyar dawowa daga yaki bana jin zai kwanta shi kadai har yayi bacci kuma ya nauyin bacci kuma inda a ce cikin rinduna ya kwanta yayi bacci in aka zo tafiya za ta tashe shi saboda haka abinda ya fada din ina ga yana da rauni abinda aka fada dangane da cewa yana hakuri ne ya tsaya a baya saboda yayin wannan aikin yafi kasancewa shine dalili sai wani dan uwa da shi ma yake tambaya yace idan mutum ya war rasu ya bar matar da basu tare ba basu tare ba bayan an daura aure za ta yi masa wanka kuma za ta yi masa za ta iya cin gadan sa eh babu shakka matar sa ce dan an daura aure bata tare ba tana nan a matar sa idan ya rasu a daidai wannan lokacin to za ta yi masa takaba kamar yanda mace take yi wa mijinta takaba idan ya rasu kuma za ta ci gadan ta saboda dalilin ta ci gadan sa ya tabbata shine samuwar aure tsakanin su sunanta matar sa kuma yannan yana daga cikin asbabul irsi dalilan da yake sawa a ci gado shine aure tsakanin miji da mata to wannan ya tabbata matar sa ce saboda haka koda ba a tare ba sunanta matar sa duk abin da ya halatta ga matar sa ya halatta gare ta sai masa wanka ya halatta gare ta ta ci gadan sa bal haƙinta ne ma ta ci gadan sa kuma za ta yi masa takaba na wata hudu da kwana goma sannan ya sake cewa gadan sa ko benefit din sa idan ya fito za a iya masa wakafi kafin a raba gado idan magada sun aminta koda daga cikin su akwai ƙanana da ba su mallaki hankalin kansu ba ya halatta magada idan suka yi ittifaki a tsakaninsu kan cewa su ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa su yi masa wakafi ya halatta su yi haka amma da sharaɗin ya zanto sun yi ittifaki gaba ɗaya wato dukkaninsu sun yarda cewa su ɗauki wani abu na dukiyar da ya bar musu a ciki su yi masa wakafi kai da za su ma yarda cewa sun yarda duka dukiyar ma za su yi masa wakafi da ita ya halatta abinda aka hana shi ne shi ya yi wasiya da wani abin da ya wuce sulusi wannan ba a yarda ba ya yi wasiya a cikin dukiyarsa da abin da ya fi ƙarfin ɗaya bisa uku na dukiyarsa saboda zai shiga haƙƙin magada domin abinda duk mamaci ya yi wasiya da shi to haƙƙinsa ne ko bayan ya mutu bai halatta wani daga cikin magada ya ci wannan haƙƙin ba yana nan a haƙƙinsa kuma duk wanda ya ci masa ya taɓa haƙƙinsa duk da ya rasu to amma ba a ba shi damar ya yi wasiya da sama da kashi ɗaya bisa uku na dukiyarsa ba to amma idan ya rasu bai yi wasiya ba sai ƴaƴansa suka ga damar su ɗauki dukiyar da ya bar musu su yi masa aikin Allah da su yi masa aikin alheri da shi ya zanto masa wakafi to ya halatta ko da za su ɗau dukiyar gaba ɗaya bisa yardarsu amma idan akwai ƙananan yara wanda ba su mallaki hankalinsu ba wanda ba su kai lokacin da za su iya cewa sun yarda ko ba su yarda ba saboda ƙanƙanta to baya halatta a taɓa dukiyar sai an raba idan aka raba to su waɗanda suka mallaki hankalinsu suna da dama su tattaro dukiyarsu gaba ɗaya kowa ya kawo kasansa a haɗa a gina masa masallaci wakafi ko a gina masa makaranta ta islamiyya wakafi ko dai a yi wani aikin Allah wakafi da dukiyar wannan ya halatta amma idan akwai ƙananan yara to baya halatta a kwashi wani abu na kwasansu ba tare da amincewarsu ba a ce za a sa a cikin wakafi sai a bari a raba gado sannan waɗanda suka yarda su kuma sai kowa ya bada kasar da zai bayar sai a yi masa aikin Allah da shi to da tambayarsa ta uku kusan mun ansa ta cewa idan za a iya yin haka to da wani adadi ne za a iya don guje don gujewa kwashe duka dukiyar zuwa wakafi. Na'am, ya halatta kamar yadda muka faɗa, idan sun yarda gaba ɗayan su za su yi masa aikin Allah, koda duka dukiyar za su dauka su yi masa wakafi da ita, daman kayan su ne, haƙƙin su ne, suna da dama su yi abin da suke so da haƙƙin su. Daman shine ba a bashi damar yayi abin da ya wuce sulusi wasiya da abin da ya wuce sulusi ba. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. Lalle waɗanda suka zo da ƙagaggiyar ƙarya wata jama'a ce daga cikinku, kada ku yi tsammaninsa sharri ne gare ku, a'a, shi alkhairi ne gare ku. Li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm, kowane mutum daga cikinsu yana da sakamakon abin da ya aikata na zunubi. Wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim, wanda kuma ya jibinci lamarin kwaza wannan labari daga cikinsu, to yana da azaba mai girma. Kamar yadda bayani ya gabata a darasukan da suka wuce, cewa wannan aya, waɗannan ayoyi, tun daga kan wannan aya har zuwa aya ta 21, wasu ma suka ce har zuwa ta 26, sun sauka ne gaba ɗaya wajen sha'anin na Aisha radiyallahu ta'ala anha, da wanke ta daga ƙagen da munafukai suka yi mata, musamman shi wanda shi ne ya kitsa abin, shi ne Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul. Allah ya saukar da waɗannan ayoyi bayan tsawon wata guda ana jira, ana jira a ga mai Allah subhanahu wa ta'ala zai yi, wani hukunci zai saukar da shi. Sai wannan ayoyi suka sauka, Allah ya wanke ta, ya kirawo abin da aka yi mata da suna ƙagi, wato ƙarya ce ƙarara aka yi mata, bata yi wannan laifi ba. A jiya mun fara bayanin cewa wasu daga cikin mabiya addinin Shi'a al-Imamiyya al-Ithnai Ashariyya ba su gamsu da wannan wato ƙissa tana na Aisha da muka karanta ba. Suka ce ba su yadda ba cewa waɗannan ayoyi sun sauka don su wanke na Aisha. Saboda haka suka ce akwai abin da ya faru na cewa ita Aisha ɗin ita ce da kanta ta yi wa Mariyatul Qibtiyya ƙagi, Allah ya wanke ta da waɗannan ayoyin. Saboda haka sai suka juyar da labarin, maimakon ya zanto Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin ita ce aka yi wa ƙagi, Allah ya wanke ta, sai suka mai da labarin ya koma cewa ita ce ta yi ƙagi, kuma Mariya aka yi wa ƙagi, Allah ya wanke ta. Cikin waɗanda suka yi irin wannan katobara mun ambaci Ja'far ibn Murtada al-Husaini, wanda ya yi littafi sukutum a kan wannan, sunan shi Hadithul Ifki, inda ya ƙaryata hadisin da muka karanta na Imam Zuhri, wanda Imam Bukhari da Muslim da waninsu suka rawaito, ya ƙaryata wannan ya ce ba a yi ba. Daga ciki akwai Hashim Ma'ruf Al-Hasani, wanda shi ma babban shi ɗan Shi'a ne, shi ma a cikin littafinsa Siratul A'immatul Ithnai Ashar, shi ma ya ƙaryata wannan hadisin. Abin mamaki, wasu da yawa daga cikin manyan malamansu duk sun tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha, ba a yin maganar wanke na Aisha sai idan an yarda cewa an mata ƙage. In aka ce an wanke ta, to an yarda cewa an mata ƙage, kuma Allah ya saukar da abin da ya wanke ta. Sun tabbatar da wannan manya-manyan malamai da suka gabata, kamar irin Al-Mufid, wanda ɗaya ne daga cikin malamansu da suke alfahari da shi, suke ji da shi, Muhammad ibn Muhammad An-Nu'man Al-Ukburi, wanda ya rasu shekarar hijira tana 413 haka nan daga cikin malaman su akwai At-Tusi Muhammad ibn al-Hasan At-Tusi Abu Ja'far da shi ma yana ɗaya daga cikin manyan malaman su shi ma ya ambaci wannan kissa ta cewa an yi wa nana Aisha kage kuma Allah ya wanke ta mun ambaci wasu daga cikin malaman su da yawa wanda sun yarda da hakan to amma wannan bai sa wasu daga ciki sun sadura ba sun ci gaba da cewa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce tayiwa Mariya kage har ma wato suka dogara da wata ruwaya wacce Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi ya kawo ta a cikin littafin sa al-Mustadrak wanda zamu karanta ta yanzu ita wannan ruwaya tana cewa an yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kyautar Mariya tare da wani dan baffanta an sani cewa Mariyatul Qibtiyya al-Muqawqis wanda shine sarkin Qibdawa kabila ce a Masar kuma sune asalin mazauna Masar wanda daga cikin su ne Fir'auna ya fita wato Fir'auna dan kabilan ne to shi wannan basaraki al-Muqawqis ya taba aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta daga cikin kyaututtukan da aiko masa akwai ita wannan kuyanga Mariya wacce ƴar wannan kabilar ce to sai aka hado ta da dan baffanta ana ce da shi Ma'bur aka hado ta da shi suka zo aka kawo su Madina to wannan riwaya ta Hakim take gaya mana cewa bayan an kawo ta an danka ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin kyauta aka bashi Annabi ya yi sadaka da ita ta samu juna biyu sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawwabe ta a wajen dan baffan nan nata to daga nan sai ma'abota ƙarya masu ƙage wato munafikai sai suka samu bakin magana sai suka rika cewa min hajatihi ila alwaladi idda'a walada ghairihi saboda yadda wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsananin buƙatar yaya har ta kai yana mai da dan wani nashi to bayan ta haihu sai ya zanto ba ta da isasshen nonon da za ta sharar da shi sai ta siyo wata tinkiya wacce take sabuwar haihuwa wato wacce ta haihu ba da dadewa ba saboda haka tana da nono a hantsarta sai ya zama da shi yaron da aka haifa ana nufin Ibrahim dan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ita Mariya ta haifa sai ya zanto tana bashi nonon wannan tinkiya da aka kawo saboda haka sai fatar jikinsa sai ta yi kyau luwi-luwi ta da ke ba da sha'awa ruwaya take cewa sai aka kawo shi wata rana gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga wajen mahaifiyarsa yana tare da nana Aisha a zaune wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa nana Aisha kaifa taraina ya kika ga yaron nan sai wai nana Aisha sai ta ce ai duk wanda aka shayar da shi da nonon tinkiya dole ne jikinsa ya yi kyau sai ya sake tambaya ta cewa wala shaba babu kamanni tsakanina da shi wai sai nana Aisha ta ce sai irin abin da yake samun mata na kishi ya tuko ni fa hamalani ma yahmilu an-nisaa min al-ghairati sai kishi irin wanda yake tuko mata sai ya tuko min sai na ce ma a rasha ba haddi ban ga inda kuka yi kama ba wato tana so ta ce ba ɗansa ba ne kamar tana hannunka mai sanda cewa wannan ɗan ba ka da alaƙa da shi ba ta inda kuka yi kama da shi to sai ta ce sai labarin da ake ta yaɗawa a cikin gari munafukai suke yaɗawa na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya mai da dan wani nashi sai ya zo kunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce wa Ali khudh hadha as-sayf fantaliq fadrib 'unuq ibni 'ammi Mariya haythu wajadtahu dauki wannan takobin ka je duk inda ka samu dan baffan Mariya ka sare masa wuya to sai da sayyidina Ali ya dauka ya tafi sai je ya same shi a cikin wani lambu yana kado dabinon rutab wato danyen dabino yana kado shi daga kan dabino yayin da sun kuyo ya ga sayyidina Ali dauke da takobi tsirara mutumin nan sai ya kama rawar jiki kamar yadda ruwaya take cewa sai ya kama bari yana wannan barin sai zanin da ya daura sai ya fado saboda ka sai ya tsirara a lokacin sai sayyidina Ali ya ganshi ma ashe bai baye da ma halitta ta dana miji wato gaba daya shi bai da gaba al'aura irin ta dana miji to shine yaje ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine aka gane cewa maganar da ake yadawa ƙarya ne to wannan ita ce ruwaya da ta zo a cikin al-Hakim al-Mustadrak duk da cewa ita kantar ruwayar bayan bata inganta ba babu inda ta nuna karara na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi ma Mariya kage domin abinda ruwayar ta ce ban ga inda kuka yi kama ba kawai abinda aka ce ta faɗa kuma dan da bai yi kama da babansa ba ai baya nufin cewa ana masa kage babu inda aka taba cewa dan mutum ya haifi da yaro yaro bai kama da zai yayi kama da babarsa tayi ya kama da kakannin ɗaya daga cikin kakanninsa ko ƴan uwan babarsa duk zai yi saboda ita kanta ruwayar a yadda take anan babu inda Aisha radiyallahu ta'ala anha tace Mariya tayi wani abu na laifi abinda ruwayar tace ahlul ifki wazuri ma'abota kage da ƙarya ana rufin munafikai su ne suka rika cewa min hajatihi ila alwaladi idda'a walada ghairihi saboda tsananin bukatar da yake yi ta yaya ya mai da dan wani nasa kaga su ne suka yi kagen cewa dan da ta haifa ba dan ma'aiki bane sallallahu alaihi wasallama amma ba nan Aisha ba to duk da haka kuma wannan ruwayar a yadda take dinnan haka wannan malamin shi'a din mai littafin al-muraja'at wanda ake ce masa Abdul Husaini haka yayi amfani da wannan ruwayar dan ya ci mutuncin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ya tuhume ta a addinin ta ya tuhume ta a kyawawan ɗabi'unta tare da cewa wannan ruwaya ce munkara munkaratun jiddan mai rauni ce kwarai da gaske bata inganta ba a dalili saboda ta zo ta hanyar Sulaiman ibn Arqam Sulaiman ibn Arqam a gurin malaman hadisi mai rauni ne a gurin malaman hadisi mai rauni ne Imam Ahmad yana cewa la yaswa filsan wato darajar sa bata kai darajar kwabo ba wato ba za a sayi shi kwabo ba ya raunana shi yace laysa bi shay hakanan ibnu bayin shi ba yace laysa bi shay ba wato ba komai komai bane hakanan muka ga da yawa daga cikin malamai Imam al-Bukhari yana tarakuhu sun yi watsi da shi hakanan Abu Dawud da Nasa'i da Abu Hatim duka suka ce matruk ne wato wanda ake watsi da hadisin sa ya ruwaito hadisai waɗanda suke marasa kyau kamar yadda Ali Amr ibn Ali al-Fallas ya ambata idan ka koma tarjumar sa zaka ga cewa ba malami ne da malamai suka yadda da ruwayar sa ba sun soki labirin sa sun soki hadisin sa to wanda yasa Ibn Hajar a cikin al-Isaba ya raunana hadisin ya raunana shi da wannan Sulaiman ibn Arqam hakanan al-Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah shi ma a cikin littafin sa ad-da'ifa ya kawo wannan hadisi yace da'ifu jiddan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske to amma akwai wani abu da ya inganta mai kama da wannan kissar eh akwai ruwaya a cikin sahih Muslim ruwayar Anas wacce ta zo babu waɗansu ƙare-ƙare da suka zo a cikin ruwayar Sulaiman ibn Arqam ruwayar Anas abinda take cewa tana nan cikin sahih Muslim cewa yayi inna rajulan kana yuttahamu bi ummi waladi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ana tuhumarsa cewa yana lalata da sadakar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tuhuma ake yi masa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li aliyin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ali idhhab fadrib unuqahu kaje ka sare masa wuyansa فأتاه علي سي علي يزو يسامي شي فإذا هو في ركي يتبرد فيها ينا چكين قرر من ريجيا ينا وانكا دومين يسنجي جكينزا فقال له علي سي علي رضي الله تعالى عنه يجي دشي أخرج فتوه فناوله يده فأخرجه يميك مسا هننسا يفتو دشي دقا ونريجر فإذا هو مجبوب ليس له ذكر سي قاشا أشي ينككين قباق ليشبا كاقبا مقن أشي ينالالاتا نوتا سبب بيد ما قباتا ردشي فكف علي عنه سي علي يفاس كشيشي ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر يزو يسامع النبي صلى الله عليه وسلم يجي متمنى كشي أكشي أي من كيان قباني ما توانا إتتي كسا نتزو أتكين سيو مسلم أنا باب واند يجي سونا أنا عائشة رضي الله تعالى عنها باب إند سونا تيزو ولن تنا أجتي وتايوا تايوا ماريا كعجي أبين ده أكشي أتهما كأن رجلا كان يتهم كان يتهم أما بعفوا أي كيتهم ربا أنسن واند زي جيفي ما ترمى إكي صلى الله عليه وسلم باب شك زي يجيفهم صادكر سام إذا منافقين بس يعني ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم إتتشين أنا أي شابة babu shakka za su iya jifan sadakar sa da irin abin da suka jefi na Aisha radiyallahu ta'ala anha kissan da Aisha kamar yadda muka ambata ta faru ne a shekara ta 5 maximum abin da ake faɗa shine shekara ta 6 ita kuma Mariyatul Qibtiya an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar ta ne a shekara ta 8 kaga ashe sai da waccan kissa tana na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faru har ma aka saukar da waɗannan ayoyi kafin ma aba wato abayar da Mariya kyauta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sadaka da ita saboda haka lokacin da abin yake faruwa ayoyin nan suka sauka Mariya ma bata zo Madina ba bata kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ballantana ma ce a dalilin ta aka saukar da wannan ayar saboda haka anan kissar abin da take nuna mana ita wannan riwayar ta Anas abinda take nuna mana shine yadda Allah subhanahu wataala yake kare mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani abu da zai shafi mutuncin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to sai Allah subhanahu wataala ya bayyana gaskiyar karo baro ta yadda mutum ko makaho ne ya laluba zai jita zai gane cewa an yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne kawai amma babu gaskiya a ciki kutakira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace aje a kashe shi dan ya san cewa Allah ya sanar da shi cewa za a je a same shi a cikin irin wannan hali amma in ba wannan ba to akwai iskali haka kawai idan aka zo aka ce ana tuhumar wani da laifi sai a ce aje a kashe shi Nabi sallallahu alaihi wasallama ba zai irin wannan danyen aikin ba kawai dan ana tuhumar mutum an ce ana tuhumar sa da yayi laifi ai mun ji abin da Allah subhanahu wataala ya ambata shine cewa sai mutum yayi ikrari da laifin sa tukunna yayi laifin sannan sai a ce aje a kashe shi to amma wani ne yake tuhumar sa shi mai tuhumar nan tashi ya kawo shaidu idan bai kawo shaidu ba fa idza ya'tu bi shuhada fa ulaika indallahi humul kadhibun Allah ce indai basu kawo shaidu ba to ƙarya makaryata ne su a wurin Allah da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da maganar wasu ba tare da sun kawo shaidu ba haka kawai a ce aje a kashe wannan mutum akwai riwaya a cikin Musnadul Bazzar wanda watakila za ta bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi haka ne saboda ya san cewa za a je a samu abin da aka tarar za a je a ga abin da aka tarar sayyidina Ali zai je ya same shi da irin wannan kamanni da ba zai yiwu ba mai irin wannan kamanni a tuhume shi da cewa yana lalata da wata shi yasa yace je ya kashe shi a ruwayar da ta zo a cikin Musnadul Bazzar ta hayyar Muhammad ibn Ishaq daga Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib daga babansa daga kakansa Ali ibn Abi Talib wannan sanadi ne hasan shi Muhammad ibn Ishaq ya bayyana cewa ya ji wannan hadisi daga Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib wajika ne daga cikin jikokin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an ya bayyana cewa ya ji daga wajensa kamar yadda zamu gani a tarihul kabir na al-imam al-bukhari da kuma kitabus sahaba na ibnu madda ma'rifatus sahaba na ibnu madda سيدنا علي كيتو أكثر على ماريا أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها كان يزورها مغنى تاي ويتا يويتا وتؤنيتا تيريري دماريا أنا تهم التدواني دبفا تكبدي بكبدي وانديكي كيمة زيارة ويختلف إليها يدا كيكا وزوا غليتا سيما زال الله يتي من إنجي سيدنا علي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله kada ku wannan takobin kaje idan ka same shi a tare da ita to kawai ka yanke masa kai qala sayyidina ali yace qultu ya rasulullahi akunu fi amrika idha arsaltani kasikati almuhma la yansanini shay'un hatta abdi lima amartani bihi sayyidina ali yace tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin allah shin idan ka aike ni ko kuma wannan aiken da ka min zan zamo kamar wani karfe ne wanda ake wanda wato wanda aka sashi a wuta yayi zafi babu abinda zai dakatar da ni akan abinda ka umarce ni sai nazartar haka kake haka irin wannan umarni ka bani ash-shahidu yara ma la yara al-ghaib ko kuma zan zama kamar wanda yaje yaga abinda wanda baya gurin bai gani ba wato in wannan umarni da kaban kawai kana zuwa in zartar da umarnin nan ko ku a in zama zan sa ido in tabbatar da abinda aka faɗa min hakan yake yadda wanda bai zo gurin ba bai sani ba sai manzo Allah ya ce da shi bal shahidu yara ma la yara al-ghaib a ka zama kamar wanda yaje yaga abinda wanda bai je ba bai gani ba sai yace fa aqbaltu mutawashihas sayf sai na taho ina dauke da takobina ina rataye da takobina fa wajadtuhu indaha sai na same shi a wajensa na same shi a wajenta fa khtarattu sayfa sai na zare takobina falamma ra'ani aqbaltu nahwahu takhawwafa annani uriduhu da ya ga na nufo shi sai ya ji tsoro cewa shi zan sara saboda haka sai ya fita a guje فأتى نخلة فرقى فيها سيحاول وندبينه ثم رمى بنفسه على قفاه باين ياهو دبينا سنسي يفعلوا سمو لطولوا يفعلوا أكن كيسا ثم شغر برجله سيبول إقفاه وانسا فإذا به أجب أمسه سيقع شفايو باشر قباه ما له قليل ولا كثير باشر كوكا نمكو ديوة فغمدت الصيف سيدا ما يرد تكو بيتكين أبنى الإنسى ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته نزو نسى ما النبي صلى الله عليه وسلم نتشي قا أبنى يفارو سيما زال لأتي الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت هنا أيوة ألا قوديا ديك كوروا مو أهل البيت دكا وتمونر ومونر مغلا وتمونر تهما دعكي إبنى wannan hadisi Imam al-Bukhari a cikin at-Tarikh al-Kabir yayi ishara zuwa gare shi ya kawo sanadin sa amma bai kawo matanin ba Ibn Manda ya kawo shi a cikin littafin Ma'rifatu as-Sahaba karkashin tarjumar Mariyatul Qibtiyya haka nan at-Tahawi a cikin littafin sa Sharh Mushkil al-Athar da kuma Ad-Diya' al-Maqdisi a cikin littafin sa Al-Ahadith al-Mukhtara da Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya da Ibn Asakir a cikin Tarikh Dimashq duk sun kawo wannan hadisi kuma wannan hadisi albani ya inganta shi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha to shine al-qurtubi abu al-abbas al-maliki a cikin littafin sa sharhin sahih muslim al-mufhim ya yi amfani da wannan hadisi dan ya warware iskarin da yake cikin hadisin anas na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a kashe wanda ake tuhuma ba tare da bincike ba ba tare da neman shaidu ba يأتي فهذا يدل على أن أمره بقتله إنما كان بشرط أن يجده عندها على حالة تقتضي قتله أبو العباس القرطبي يأتي وأن حديث ينالون تشواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أمر سيدنا علي جي كشيشي إذن يساميش أتكين ينين ديك مات أكشيش ولما فهم عنه ذلك سأله يعني سيدنا علي فهم جهكا daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa tambaya shi kuma annabi ya masa bayani cikakke fazala an zalika al-ishkal kaga wannan iskali na cewa an ce aje a kashe mutun kawai dan ana tuhumar sa ba tare da neman shaida ba wannan iskali ya kau to haka nan shi ma al-qadi iyad a cikin sharhin da ya wasa yau muslim shi ma abin da ya tabbatar kenan cewa wannan mutun wanda ake tuhumar munafikai suke tuhumar sa da mariyatul qibtiyya sadakar ba'iki sallallahu alaihi wasallam uwa ga dan sa ibrahim wannan mutun dan kabilar ta ne kuma yana dangantaka da ita kuma kasancewar sa dan kabilar ta tare aka kawo su daga masar ya kasance yana da alaka da ita ana ganin shi yana zuwa yana tafiya yana zuwa ya shiga inda take a ga ya fito to wannan ta sa munafikai kuma wadanda suke dako daman jira suke su ga dan wani abu koya yake so kuma su je su ta kwaza maganganu iri-iri saboda haka suna ganin shi ya shiga ya fita kuma sai suka ji cewa ai ta yi ciki ta haifarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da to wanda sai ta ba su dama sai suka fara sakin wannan gubar maganar ta su ta cewa ai ba dan sa bane dan wannan baqibde ne to Allah subhanahu wataala kuma baya barin irin wannan ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama duka annabawan Allah Allah ya tsare su da su yi mu'amala da matar da take mazinaciya za a iya samun kafiri a gidan annabin Allah amma ba za a sami mazinaciya ba shi yasa Allah subhanahu wataala da ya buga misali da matar annabi Lut da matar annabi Nuh wanda Allah ya ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihain fa qalatahuma fa lam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila kul an-nar ma ad-dakhilin wadannan mata guda biyu ha'incin da suka yi wa mazajen su annabawan Allah annabi Nuhu da annabi Lut ba ha'inci bane na zina a'a ha'inci ne na kasancewar sun hada kai da kafirai sun hada kai da kafirai ta mata annabi Nuhu ita ma ta zanto kafira ce ba ta yi ibari da shi ba haka nan ita ma mata annabi Lut ta ci gaba da zama kafira ba ta yi imani da shi ba kuma idan yayi baki ita take zuwa ta kai kurmatu a wajen masu neman maza ta ce ga wasu baki an yi a gidanta su zo su neme su to wannan shine cin ha'incin da suka yi wa annabawan Allah har Allah subhanahu wataala ya yi musu sakayya da wutar jahannama amma ba cin amana ba shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa babu wani annabin da matar shi ta taba yin zina babu shi saboda mutuncin da ya shafi iyali mutuncin da ya shafi iyali yakan samu mutun yakan shafi mutun kai tsaye kuma babu abin da zai iya wato warware shi sabanin kafirci idan annabi yana zaune a gidansa akwai wanda yake kafiri wanda ba zai taba mutuncinsa ba ba zai taba mutuncinsa ba abu ne na aqida abu ne na addini shi bai gamsu da abinda babansa ya zo da shi ba dan haka mahaifin annabi Ibrahim alaihi salam ya kasance bautar gumaka yake shine azar yana bautar gumaka wannan bai taba mutuncin annabi Ibrahim alaihi salam ba dan annabi Nuhu kafiri ya mutu saboda haka Allah subhanahu wataala ya nutsar da shi cikin ruwa tare da kafirai fa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin wannan bai taba mutuncin annabi Nuhu alaihi salam ba yanzu ka iya makotaka da kafiri taqila ku rika mu'amala da shi kuna gaisawa taqila ma wata mu'amala ta kasuwanci ta hada ku in yayi rashin lafiya taqila ka je ka dubo shi taqila wata tafiya ma ta hada ku kuyi da shi duk wannan mutane ba za su dauke ka mutuban banza ba dan kawai sun ga kai mu'amala da wani wanda ba musulmi ba amma da za a ce a ganka kana mu'amala da wata matar banza a ganku kuna yawo tare ku shiga ku fita tare ya kake tsammanin mutane za su dauke ka ba su taba rangwanta maka ba ashe kaga duk da cewa kafirci babban laifi ne a gurin Allah to amma bai cika taba wani wanda ba shi yayi kafircin ba amma mazinaci idan yana jikinka kuna kuma hulɗa da shi to abin sai ya shafe ka to bare kuma ce matarka ce ita ce take da wannan ɗabi'ar za ta shafe ka zai shafe ka kuma zai shafi ƴaƴanka da zuriyar da zaka yi da ita. Saboda haka Allah subhanahu wataala bai taba barin irin wannan ya tafi a haka ba. Saboda haka wannan ma da ya zanto sadakar ma'aiki ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai Allah subhanahu wataala ya kinsa wa manzansa sallallahu alaihi wasallama yadda za a tabbatar da tsarkinta da ingancinta da kuma ƙaryar da ake mata cewa ƙarya ce. Domin idan wanda ake tuhuma da ita ya kasance gaba ɗaya ma shi bai da abin da ɗa namiji yake da shi, to ba ka shakka ka ga babu maganar kuma tuhuma. Kuma wataƙila tun farko ma an haɗo ta tare da shi saboda wannan dalili ne. Amma ba haka ba, meye ne haɗo ta da wani namiji kuma ya zo shi ba cewa aka yi ya musulunta ba, shi ba cewa aka yi yana yin hidima ko wani abu ba. Taƙila an haɗo ta da shi don ta samu sauƙin zama a garin da ba ta saba da yaren da ba ta saba da shi ba, da mutanen da ba ta saba da shi ba, da su ba. Kuma ga shi yanayin da yake yi babu maganar tuhuma kasancewarsa tare da ita. Wannan shi ne abin da ya abin nan. To amma abin nan waɗanda suke mabiya addinin Shi'a ba su gamsu da kankare na Aisha radiyallahu ta'ala anha, a kankare ƙaryar da aka yi mata ba, ba su gamsu da wannan ba. Sun ci gaba da sukan mutuncin na Aisha da addininta, har ma ɗaya daga cikin manya-manyan malamansu shi ne Al-Mufid, wanda muka ambace shi, Muhammad ibn Muhammad al-Nu'man al-Ukburi, wanda yake cewa yana musayin wasiƙa da shi da imaminsu mahadinsu da yake ɓoye, ya kawo magana da yake cewa khabaru iftira'i Aisha ta'ala mariyatul qibtiyya khabarun sahihun musallamun inda Shi'a. Haka yake faɗa a cikin wani risalarsa, risalatun fima ushkila min khabari mariya, a shafi na 29. A ciki yake cewa labarin ƙagen da Aisha ta yi wa mariya al-qibtiyya, ya ce labari ne ingantacce da Shi'a suka sallama shi. Saboda haka ba wani ɗan Shi'a yanzu gobe da zai fito ce maka ai mu ba mu ce ya inganta ba, mu ba mu ce ya inganta ba. Ga Al-Mufid, wanda babba ne a cikin harkar Shi'a kuma imam ne daga cikin a'immarsu, kamar yadda muka ambata, ya fito ya ce khabar ne sahihun musallamun inda Shi'a. Kuma Al-Qummi a tafsirinsa shi ma ya dogara da wannan riwaya ta ƙarya da ya zo fassara faɗar Allah subhanahu wataala a cikin suratul hujurati, ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Da ya zo fassara wannan ayar da take cewa ya ku waɗanda suka yi imani, idan fasiki ya zo muku da wani labari, to ku tsaya ku yi bincike, ku tabbatar da labarin da ya zo muku da shi, don kada ku je ku auka ma wasu mutane a bisa rashin sani, ku wayi gari kuna da dama. Da ya zo fassara wannan ayar a cikin suratul hujurat, sai ya kawo waccan ruwaya ta cewa ta sauka, wannan ayar ta sauka ne a kan Nana Aisha. Me yake so ya ce? Yana so ya ce Nana Aisha fasika ce, kuma tana ƙirƙirar ƙarya don ta ɓata mutane da ita. Abin da yake so ya nuna mana kenan. Saboda haka suka dage wajen tabbatar da wannan kissar, da kuma ƙoƙarin su kore dangantakar Nana Aisha da waɗannan ayoyin da muke karatunsu, don su tabbatar da cewa ƙazafin da aka yi mata ita gaskiya ne. Shi yasa ba sa yadda a alaƙanta waɗannan ayoyin da ita, sannan ita kuma su dangana mata cewa ta yi wa mariyatul qibtiyya ƙazafi. Wannan abu na farko da suke so su cimma kenan. Abu na biyu da suke so su cimmasa shi ne su soki shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kansa manzon Allah su soke shi. Domin idan ya zanto suna sukan Nana Aisha, suna mata yarfe da lalata, kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama da ita a matsayin matarsa tsawon shekara 6 bayan wannan abu ya faru, bai sake ta ba, to me suke so su nuna? Cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san kishin kansa ba, bai san kishin matansa ba, ya zauna da wata ke lalatacciya, bayan kuma ya tabbata gashi an same ta da laifi, amma kuma ya ci gaba da rike ta. Abinda ɗaya daga cikinmu ba zai yarda da wannan ba, a ce matarsa an same ta dubu-dubu da aikata irin wannan laifi, sannan kuma ya ci gaba da zama da ita a matsayin matarsa. To haka suna so su soki shi kansa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam soki mutuncin sa. Shi yasa suke ƙaryata danganta waɗannan ayoyin da cewa suna wanke na Aisha ne. A'a, kagen da aka yi mata gaskiya ne. Kuma ba su tsaya iya wannan ba ma har sai da suke kokarin su nuna cewa shi kansa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gida ne mai tsafta ba. Ba gida ne mai tsafta ba, suna so su nuna cewa babu alheri a gidan. Daga wanda zai yi laifi sai kuma wanda zai yi kagi laifi ya jingina ba wani. Ala sa'a ma yazirun. Abin nan da suke dauka na laifuffuka yayi nauyi, ya munana. Matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya musu shaidar cewa babu wasu irin su, ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa idittaqaitunna. In har kun yi takawa kun kiyaye dokokin Allah, to babu wata mata da za ta kai kamar ku. Allah subhanahu wataala yana cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi san mu'minai fiye da yadda suke san kawunan su. Sannan ya ce matansa kuma iyayen mu'minai ne. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya danganta a mu'minai zuwa ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin iyayensu. Hakanan Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad dar al-akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Haka Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa annabin sa yayi wa matansa wannan tai, ya ce da su in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, idan har ku kuna nufin rayuwar duniya ne da kyalekyalanta, fata'alaina umatti'kunna, to ku zo in ji yadda ku dadi, in ba ku dan abin da zan ba ku na hasafin saki, wa usarrihkunna sarahan jamila, in yi muku kyakkyawan saki. Wa in kuntunna turidna alhayata ad-dunya, in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu, in kuma Allah da manzansa kuke nufi, wato babu abin da kuke nufi a ranku sai Allah da manzansa, wa dar al-akhirah da gidan lahira, fa inna Allaha a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. To lalle Allah ya tanadar ma waɗanda suke kyautata daga cikin ku lada mai girma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da nana Aisha, ita ya fara karanta ma waɗannan ayoyi cewa ga abin da Allah subhanahu wataala ce in gaya muku. Shin duniya kuke so ko kun zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira? Ya ce to amma kai ki saurin bani ansa, ki bari ki je ki shawarci iyayenki tukunna, ki ji me za su zaɓa miki. Ta ce ya Rasulullahi, a kan ka ne zan je shawara da wani? Na zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira. To haka nan duka matan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi, kuma annabi ya ci gaba da zama da su. Daga wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan zaɓi, ya zaɓa masa mata da ba a taɓa samun irinsu ba. To amma waɗanda suke mabiya addinin Shi'a, wannan matsayin da Allah ya yi wa manzansa baya musu daɗi, ba sa jin daɗinsa, musamman abin da ya safi nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta faɗar falalatta, ya faɗi falalatta, ce falalatta akan sauran mata ka fadli sariri ala sa'iri ta'am, kamar taliyan nama ko fatan nama akan sauran abinci, falalar Aisha kenan. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falolinta da yawa, ta kasance ita ce a'lamu nisa'il alamin, ba taɓa samun mata mai ilimi irinta ba, wanda har sahabbai ma idan wasu mas'aloli suka taso na ilimi suka je wajen nana Aisha su yi mata tambaya don su ji abin da ta sani ta gaya musu. Abu Musa al-Ash'ari ya ce mun kasance mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, idan wani abu ya same mu na ishkari na karatu na ilimi muka je mu tambaye nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Allah ya yi mata wannan darajar, ya yi mata wannan falalar. Ita ce ta zo tana ba da labarin abin da ya faru da ita da abin da Allah ya saukar na wanke ta. Amma waɗannan mutanen suka take suka ce ba su yadda ba. To Allah subhanahu wataala ya fi su sanin wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mai darajarsa mai kuma ya dace da shi don haka Allah bai masa zabuntumin dare ba Allah ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle waɗanda suka zo da wannan kagaggiyar ƙarya wasu jama'a ne daga cikin ku wannan kagaggiyar ƙarya ne wa Aisha qazafi jama'atun min idadikum wasu jama'a ne daga cikin ku wato su ma musulmi ne a zahiri duk suna tare da ku anan ubangiji subhanahu wataala ya amfani da kalmar maji ja'u dan kalmar maji dan ta nuna maka cewa wani labari ne baqo mai ban mamaki saboda dukkan labarin da ba a san da shi ba wanda ya zo da shi sai a ce ja'a bi khabarin ya zo da wani labari ma'ana ya zo da labari gharib sai a yi amfani da kalmar almaji saboda abinda aka saba shine waɗanda suke zuwa da labarai sune waɗanda suka yi tafiye-tafiye suka bar gida to su ne zaka ji suna ta zuwa da labarai iri-iri shi yasa aka yi amfani da kalmar ja'a don a tabbatar maka da cewa wannan baƙon labari ne ba labari ne da aka saba ji ba sannan Allah ya kirawo shi ifk ce ja'u bil innal ladhina ja'u bil ifki aka kira shi al-ifk al-ifk shine kirkirar labari wanda ba shi da tushe ba shi da madogara ba shi da asali Allah ya kirawo shi da wannan domin Aisha radiyallahu ta'ala anha mace ce da ta cancanci kowane irin yabo saboda irin tarbiyyar da ta samu a gurin mahaifinta kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sannan da tarbiyyar da ta samu a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan ya aure ta saboda haka ba ta yadda za a yi a ce mace mai irin wannan daraja a ce an zarge ta da irin wannan aiki sannan abinda suka zo da shi babu shakka duk wani mai hankali zai gane cewa kage ne domin ga ta nan lokacin da Safwan ibn al-Mu'attil ya taho da ita akan abin hawansa a tsakiyar rana tsaka haka ya taho ya nufo inda sansanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yake inda a ce su masu laifi ne ka gaya min yadda za a yi mutumin da ya yi laifi kuma ya ɗauko wacce ya yi laifin da ita kuma ya kawo ta har gaban jama'a tsakiyar rana kowa da kowa yana gani ko wannan yanayin kadai zai ga mai hankali cewa ba laifi ba wani abu a zuciyarsu na laifi ai inda haka ne ko dai su rabu tun a hanya shi ya kama gabansa ita kama gabanta kowa ya kawo kansa ko kuma ya kiyarda ya shigo gari ma da dana ya bari sai dare yayi sannan kowa ya shiga gida ya rufe sannan sai ya shigo da ita ya ce maza tafi gida zan kada ma a gansu tare to amma ya taho yana jaye da abin hawansa tsakar rana ya shigo gari ya zo ya samu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke sansani ya zo ya dankana na Aisha kuma a ce mai laifi ne kaga babu shakka in mai hankali ya san wannan kage ne ya san kage akai wannan na Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah subhanahu wataala ya kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta hanyar kare masa mutuncinsa da mutuncin iyalinsa ya kirawo wannan abin da sunan kage wanda anan ne insha Allah za mu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya ba mu Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh